بسم الله الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ياك ألم أكيد يسريها دور مؤونا يمتين لتنين أشرين دشد قوتا ربيع الآخر أشكرة dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da ɗaya na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda shi ne 23 ga watan 12 a shekara ta 2019 a lissafin miladiyya. Za mu tashi yau a darasinmu na 105 a karatun da muke a littafin Fadlul Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhinsa na Malam Salih ibn Abdul Aziz ibn Muhammad ibn Ibrahim Ali Sheikh hafizahullah. Muna babi na 5 a wannan littafi, babu wujubi listighna'i bi mutaba'ati alkitabi an kulli ma siwahu. Mun yi magana akan ma'anar babin, duk da malam bai kare mana sharhin da ya dauko ba dangane da me ake nufi da wannan babi, babi da yake magana akan wajibcin wadatuwa da Qur'ani, da abinda kuma Qur'anin ya lazimta wadatuwa da shi, wato sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, a wadatu da su daga duk abinda ba su ba, cewa su dinnan sun isa mutum ya addini da Qur'ani da sunna, ya isa mutum ya bauta wa Allah, kuma ya isa ya samu falahi duniya da lahira, ya isa ya zama sababinsa na shiga aljanna. Karkashin wannan ya yi mana bayani, mun zo kan wata nukta mai muhimmanci da ya ambace ta, wanda ba ko ina ya ambace ta ba, abinda ya shafi asalin inhirafin nasi, wato sabubban da suka sa al'umma suka karkace daga hanya, suka bar tafarkin daidai, tafarkin alqur'ani, tafarkin sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kowa ya kama gabansa, wannan yayi dama, wannan yayi hagu, wannan yayi can, wannan yayi nan, akan lamarin addini. Ya ambaci sababi na farko, shine gabatar da hankali akan nassi, fifita hankali akan nassi. In an ce nassi nan ana nufin maganar Allah ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya faɗi abu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daga abinda Allah ya gaya masa, inda dama komai ya faɗa wahayi ne, kuma hankali ya hango wani abu, har a tsammaci akwai saɓani tsakanin hankalin da kuma nassoshin, sai a fifita hankalin akan nassoshin Qur'ani da sunna. Wannan sababi ne da ya jawo mana bata a wannan al'umma, ya yi mana magana akan falsafa da shigowarta, da yadda musulmi suka karɓe ta da littattafanta da aka fassara zuwa larabci, da yadda wannan abun ya yi mana tasiri a cikin al'amura da yawa. Wannan mun gama da shi, ba sai mun juyo kansa ba, muna cikin sababi na biyu ne, ba mu kare shi ba. Sababi na biyu daga cikin sabubban karkacewar mutane daga kan hanya shine raunin sanin nassoshin, raunin sanin Qur'ani da ma'anarsa da tafsirinsa daga bakin malamai. Sai kaga mutum bai san Qur'anin ba, bai san ma'anarsa ba, sannan Qur'ani zai zo da abu ko ya ce bai yadda ba, ko kuma ya ga baya buƙatar Qur'anin, ko kuma ya ce Qur'anin ba zai wadatar ba. Kamar yadda muka yi magana akan wasu daga cikin ulama'ul kalam, ko in ce dukkanin ulama'ul kalam galibin su akan haka suke, ila da a filin fiqhu sun yi maganganu da suka tasirantu da wannan harkar ilmul kalam din a filin fiqh irin su juwaini da yake cewa nassoshin qur'ani da hadisi ba za su isa ayi addini da su ba kashi yana da tawilin da yake nufi da wannan cewa nassoshi wai mahsura ne maqsura taƙaitattu ne suna da iyaka don haka ba zai yi a ce kowanne abu an taɓa shi a cikin nassi ba sai dai dole ne an yi ijtihadi to inda abinda kamar da malamin ya ambata a martanin da ya bari ce inda abinda ake nufi shine duk mas'alar da aka zo tattaunawa akan ta a bincika shin akwai nassi akai ko babu in Allah ya yi magana akai to maganar sa ita ce ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ƙarshe shikenan shine hukuncin da kowa ya waje bai karba in kuwa aka bincika ba maganar qur'ani ba maganar hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam akan mas'alar to anan ne ake cewa ayi ijtihadi to shi kansa ijtihadin ba kawai mujarradin hankalin bane ma'ana ba kawai hankalin za a dogara da shi ba a'a ana dogaro da maqasidun nusus shar'iyya abinda nassoshin shari'ar suke hari suka saba magana akai suka saba tinkara suka saba bayani akan su irin abinda shari'a take mai da hankali akai to ta haka fi dawi zalika sai a iya istihain ana neman yadda za a yi ijtihadi amma kada mutum ya dauka duk mas'alar da ba nassi to kawai an bashi dama yayi amfani da hankalin sai fito da abu koda ya saba ma wata ka'ida daga cikin ka'idojin addinin musulunci sababi na uku kuma zai zo ya fada mu karasa wannan na biyu din insha Allah zamu tashi inda yace fa idza kanatil mas'alatu fi dalil idza kanatil mas'ala fil kitabi aw fi sunnati wa fi kalami salaf salih ko nan ne ko bismillah karanta mu
وهذا كثر جدا في الأمة في المسائل العقدية وفي المسائل الفقهية أيضا والحلال والحرام وفي مسائل السلوك والزهد والعبادة حتى حدثت هذه الفرق والجماعات المختلفة في كل بلد
حتى حدثت هذه الفرق والجماعات المختلفة
الجماعات المختلفة في كل بلد وفي كل مصر فتجد آراء مختلفة في العقيدة وفرق مختلفة
متباينة
وفرق متباينة في التوحيد وتجد في السلوكيات والزهديات والسلوكيات أيضا فرقا مختلفة وكل فرقة تظن أنها هي المفضلة
بارك الله فيك يتي فإذا كانت المسألة في الدليل idan mas'alar akwai ta a dalili idza kanatil mas'alatu fil kitabi in mas'alar akwai ta a qur'ani Allah ya yi magana akan ta aw fi sunnati ko an samu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan wannan abu wa fi kalami salaf salih haka nan an samu maganar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'in ridwanullahi alaihim ana alqurun athalatha almufaddala malai shi famal ilmu to menene ilimi idan an yutraka zaka ma'ana wannan ilimi kuma za a samu a ce an bar wannan magana ce akan wata mas'ala ko ta aqida ko ta fiqhu ko mu'amala sai ga nassin alqur'ani ya ce kaza yanzu ko akan haila ne in Allah ya magana akan haila a cikin alqur'ani gashinan kuma mun samu wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna wannan nasi ne ko ba nasi ba yanzu ya halatta wani sai yazo ya ce ai ba komai da an bincika yanzu an ga wani abu da zai nuna ba komai ba za ka cutu ba dan ka kusanci iyalinka a lokacin da take haila indai ka yi kokari ka kiyaye ko a ce ka sa wani abu da ai ba komai halal ne misali kaga abin da yake akwai nassi a kansa to ba mai zuwa kuma ya istihadi an fahimci abin kar ka zo kai wani istihadi ka ce to ai za iya kaza da kwane-kwane to ba a san wannan yana cikin abin da ke bata addinin mutum ko a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan abu shi ma ko a aqida ne ko a fiqhu ko a mu'amala ko a komai kai ko a tarihi ko a labarin al'ummomin baya ko abin da zai zo nan gaba dama a kiyama wanda dama shine gaibi sosai ko to in dai akwai nassi a abu to babu wani ilimi in ba wannan ba in dai akwai nassi to ba wani ilimi in ba wannan ba haka nan maganganun as-salafus salih ga wanda yake girmama as-salafus salih wani wajibi ne ko akan al'umma ta girmama as-salafus salih su as-salafus salih na ambata da sahabbai da tabi'ai waɗanda su ne suka koyi wannan addinin daga hannun wanda aka aiko shi ya kawo wa al'ummar duniya baki ɗaya su suka fara ganinsa su suka fara imani da shi su suka tafi da shi su suka zauna da shi suka ci abinci da shi suka aura daga gare shi ya aura daga gare suka tafi yaƙi aka yi mu'amaloli aka zauna suka ga dariyarsa suka ga ɓacin ransa suka ji karatun ƙur'aninsa suka ga yadda aka saukar masa wahayi ai ba zai yiwu a ce wasu mutanen da ba su ga wannan kuma su fi waɗannan cancantar fahimtar addini ko ba haka ba ne to shi yasa ya ambace su anan cewa wa fi kalami as-salafi salih wannan shi ya kawo mu zuwa ga wata matsala idan mutum a cikin wata matsala ko ta ijtihadi ce babu nassin qur'ani a kai babu hadisi ko akwai hadisi bai inganta ba misali sai aka samu qaulu sahabi ra'ayin wani sahabi to anan me ya kamata kai in ba qur'ani ba hadisi amma ga wani sahabi ya faɗi wani abu to wannan koda in ra'ayinsa da in ka koma littafin usulul fiqh akwai tattaunawa ta malamai qaulu sahabi hal huwa hujja aw laysa bi hujja zance mafi inganci shine qaulu sahabi shi kadai ba hujja bace a matsayin hujjar da in ka saba ta kai haram an gane amma in suka yi ijma'i su sahabban akan wata matsala dukkanin su ra'ayin su daya to kuma haramun ne ka saba wa ijma'in su kamar yadda yake haramun ne ka saba wa qur'ani haramun ne ka saba wa hadisi an fahimci abun ku fahimci wannan sosai in ra'ayin mutum daya ne a cikin su to shine ba hujja ba amma in ra'ayin su ne baki ɗayan su suka haɗu akan abu kaza kaza ne to bai halatta wani ya zo ya saba ra'ayin su ba saboda me al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bata haduwa akan bata kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata to idan aka samu wannan irin yanayi ko kaulin sahabin ne shi kadai ba ijma'i ba wasu malamai suna ganin kuma wannan hanyar daidai ce kamar da shine mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal in ya rasa nassin Qur'ani a mas'ala ya rasa nassin hadisi a mas'ala amma ya samu ra'ayin sahabi sai shi ai ko ra'ayin sahabi yafi ra'ayina yafi ra'ayin duk wani malami da yazo bayan sahabi don haka sai ya gabatar da shi shi yasa zaka ga mafi yawan ra'ayinsa in ba nassin Qur'ani ba nassin hadisi zaka ji ya dauko asar anan yake da muhimmanci daliban ilimi su san kutubul asar inda mun shafa da su dai anan a wannan mahallin a munasabati daban-daban littafan da ake rubuta asarin sahabbai da tabi'ai in a tafsiri ne ba inda ya kai tafsirin Tabari li shumulihi saboda kasancewar shi ne farkon tafsirin da ya ambaci fassarar dukkan ayoyin alkur'ani ba yankewa farko akwai littafan tafsiri gaban kafin Tabari amma ba kammalallu bane tafsirin Abdurrazzaq As-Sanani na shagaya muku da wannan anan bigiran irin wannan dama ta kama to da wasu kuma sannan akwai littafai inda ai wanda ake ce ma al-musannafat musannaf na Abdurrazzaq As-Sanani din musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba duk waɗannan in kana son ra'ayoyin sahabbai akan kowace matsala zaka iya samun su zaka ba boyayyen abu bane zaka iya samun ra'ayin sahabbai akan kowace matsala sai dai idan ba a ambace ta ba ko ba su tattauna a kanta ba wannan zai sa wajen yadda kake girmama wannan addini to ka girmama alkur'ani ka girmama hadisai kuma ka girmama waɗannan maganganu na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam amma in a mas'alar aka samu cewa duk waɗannan abubuwan bangarorin nan guda uku babu magana akai, Qur'ani bai ce komai ba, ba riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu wani sahabi da sai faɗin wata magana, amma hukunci ya zo dole a fidda halal ko haram akan wata mas'ala, to nan shine za a shiga mene ijtihadi. Ba ko yaushe ne sai ba nafsi ake ijtihadi ba, ku fahimci wannan shi ba, ana ijtihadi wajen fahimtar nafsi, ga nafsin amma ai ijtihadi wajen fahimtar sa, wannan yace ya fahimci kaza a ciki, wannan yace ya fahimci kaza a ciki, an gane. To amma malamai nan sun sa wata ka'ida, kullu istinbatin ya'udu ala zahirin nafs bil ibtal fa huwa batil. In ka rike wannan ka'ida za ka zauna lafiya, duk wani istinbati da za a yi daga Qur'ani ko daga hadisi wajen fahimce-fahimce da wani zai yi, in har zai kai ga a rusa wannan ayar ko a rusa wannan hadisin, a ɓata aikin zahirin hadisin, to wannan hujja ko istinbati da za a yi batila ce. Wannan ka'ida tana da muhimmanci, don wani ya ɗauka cewa to ai yanzu kamar zamanin yanzu za ka riƙe ji masu irin ra'ayoyin nan baƙi suna faɗi, to ai duk addini ne, duka fa interpretation ne, duk yadda ka ɗauka ma fa duk yana nan Qur'anin zai ɗauka, ka ɗauka za daidai ne, ka ɗauka za ma daidai ne. To shine malami suke cewa duk abin da aka ciro daga Al-Qur'ani ko aka ciro daga hadisi sai ya zama an yi istinbatin, an ciro wata mas'ala ko wata magana ko wani hukunci da zai rusa ayar ko ya rusa hadisin, to wannan istinbatin ba a san kuma ba ta ce, an fahimci ashe kenan ba dama a saba wa nassin in dai har za a yi fahimta mai kyau, an gane wannan. To akwai kuma ijtihadi cikin mas'alar da babu nassin, la Qur'ani la sunna la maganar sahabbai, kamar a matsaloli na cinikayya, mu'amaloli yanzu, ɗaruruwan matsaloli yanzu, kana tattaunawa kana buƙatar ka bincika kai karatu mai zurfi, ka fahimci asalin nusus da maqasidi shari'a, to fi dhawiha kuma sai a istinbatin ijtihadin da za a yi na cewa abu kaza ya halatta saboda yayi kama da kaza, kaza din nan mai hukuncin kaza, shine babin kiyasi. Waɗannan abubuwan duk dole sai da su, kada wani ya fahimci wannan zancen kullum in muna yin sa akan cewa ko cewa ana nufin ba a kiyasi, ba zahiriya muke kira gare shi, lalle a tafi akan ra'ayin jumhurin malaman nan, Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Ahmad, fahimta su ga addini ita ce fahimta a wannan, don haka dole a girmama Qur'ani, a girmama hadisai, a girmama ra'ayin sahabbai da tabi'ai, sannan kuma in musamman in suka yi ijma'i shi ma hujja ne, sannan in babu maganar su, ba Qur'ani ba hadisi ba ijma'i, me za a yi? Ijtihadi. Ijtihadin nan ko kiyasi ne ko fahimtar nassi, an fahimci wannan. Yau to Allah ya samu dace, to idan ko aka samu waɗannan sai ce ina wani ilimi za a yi, an yutraka zaka a ce an bar wannan, ila ulumin ukhra, zuwa ga wasu ilmomi daban ko philosophy na wasu mutane da suka gabata, a ijtihadatin ko wasu ijtihadin wanda la asasa laha, wanda ba su da foundation, ba a gina su akan asasi ba, illa tafkiru ashabiha, kawai dai tunanin ma'abuta wannan ra'ayoyin ne. Karkashin wannan abubuwa na philosophy shine za ku ji da aka samu masu ilmul kalam, kuma daga baya aka waye abokwance da sauransu, za ka ji ana cewa a cikin addinin kuma sai ka ji ana cewa wasu mufakkirun, ko sai mufakkirun su ne thinkers. Yawwa, fassara sai haka take a gubba Turai, thinkers su ba su da aiki sai su tunani. To tunanin yana da kyau, amma kar a tuno abin da zai rusa Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko addinin musulunci, ko mutum ya ce shi ba ruwansa da ra'ayoyin waɗanda suka gabata. Ina jin rana ce ko darasin mu na ƙarshe mun ishara zuwa ga wannan, ko yace kawai a bawa kowa ƴancin fassara nassi yadda ya ga dama. Kun ji labarin mutuwar wani mai irin wannan ra'ayin, wani mutumin Syria shekaran jiya ya rasu, Shahrur ake kiransa, yana cikin ra'ayoyinsa shi bai yadda da azabar kabari ba, bai yadda da komai, ya ce kawai wajibi ne a baiwa kowa ƴancin fahimtar nassi, yace wai dan me za a tilasta mana qur'anin wai sai mun fahimce shi yadda manzon Allah fahimta zamanin sa daban zamanin mu daban shekaran jiya ya rusu mun je na san yana tinkarar abin da ya tinkara a kabarin zai gani ana yi ko ba a yi da ana dawowa da an dawo sai a tambaye shi malam sharuri ya labari babu Allah kyauta Allah kiyaye wala mutum yake yayi irin waɗannan ra'ayoyi ina nanatawa kullun saboda yanzu suna nan ana ta yada su ana tallan su a Facebook ne da social media generally suna nan kuma akwai wasu wanda ana daukar nayin su su shiga cikin duk fora-fora na ƴaƴan musulmi su rika yada irin waɗannan guba din na tunani har mutum ya tashi da raina Qur'ani da raina hadisai da raina sahabbai sha ai zamanin su daban kawai mu yi zancen 21st century yadda zamu fita kuma duk tunanin su yadda duniya za ta shiga bane duk tunanin su ba zancen yadda zaka shiga aljanna bane a'a duniya za ta shiga za a ce ai tunanin musulunci nan da kirki Qur'anin nan to ba za a ci gaba ba su kuma ci gaban ma'anar sa shine technological advancement wannan mu samu mu waye mu kaza a ci wannan kuma ba wanda ya haramta shi amma sai a dauka kamar musulunci baya son ci gaba to ba haka bane ka kiyaye wannan musulunci yana son ci gaba shi yasa ma wasu ilmomin da aka samu ai daga wurin wanda suka musulunta ne aka samu koda da matsala a aqidar su amma dai suna daga cikin waɗanda suka karbi waɗannan abubuwa kuma har suka koya ba dan koyar wasu ma wani abin da bai zo ba da haka kar a tuhumi musulunci da cewa shi ne sababin ci bayan musulmi kullum ina faɗin wannan ci bayan musulmi a duniyance sababinsa lalacinsu yawa inda ba lalaci kuma da shi kansa addinin an ɗauke shi shara-shara da za a riko da addinin da gaske kuma a tashi kowa ya nemi aikin yi kuma a yi karatun da bokon da addini duka a yi fice a ciki to za ku ga ba za a zauna a baya ba ko ba ku yadda ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da me ya zo da shi ya tunkari duniya wannan wahayin da aka yi masa na Qur'ani da shi ya tunkari duniya bayan shekara 23 da ya rasu me ya faru ya bubbuga da mutanen Farisa da Rum bai kai ga gamawa da su ba amma sahabbansa da suka ci gaba da wannan sahabban fa a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai kadan ne wadanda ba larabawa ba kadan ne wanda ba larabawa duk larabawa kuma ba abin da suka sani a lokacin nan sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya musu a rayuwar duniya da kuma rayuwar wannan ta Qur'ani a haka suka ruguza daula mai tsohon civilization thousands of years na civilization daular Farisa da daular Rum sai da aka ruguza su suka dawo karkashin musulunci da larabci da iya Qur'ani kaga a lokacin suna da makami ko ba su da shi akwai makami irin wancan na zamanin har an raina laraba ma an ce wanda ba larabe ma za a yi mai Rustum da aka tura masa wakili me ya ce masa da aka ce ga wakilin larabawa ya zo zai gan shi ya gan shi kayansa ma duk a yayyage sai shi abinci ka zo karɓa zai ka a baka ya ce ba abinci na zo karɓa na zo in sanar muku mu mun taho ne da saƙo daga Allah mu fidda mutane daga bautar ƴan uwansu mutane zuwa ga bautar Allah kaga da suka rike wannan saƙon ba da wasa suka rike shi ba kaga irin taimakon da Allah ya ba su a shekara fa 25 kawai suka rubuta waɗannan daulolin ba zancen shekara 100 ba amma mu yanzu kun ga dan addinin ba a kama shi yadda ya kamata ba mu kanmu muna da kokonto akan abin da addinin ya zo da shi da yawa ana wasa da shi daga an faɗa da kanmu sun kaji wancan ayo ai wannan ma ai ba zai yi ba da Allah ku bar mutane larura ce halal ne ku ji ai tai jin cewa ma kana yin wani abu da ba daidai ba a zuciya kaɗan ne mutane da suke don haka girmama nafsin ya raunana a zukatanmu shi ko Allah cewa yi mai wa in tu'minu wa tattaqu ko wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a su je su tsara da makamin nasu da meye wallahi in kuna da takawa da hakuri to Allah zai fifita ku akan su duniyar nan ta waye ne ta Allah ce haka amma mun furgita sosai cewa in ba a yi kaza ba ba za a yi kaza ba amma in aka rike addini zaka yi mamakin yadda Allah madaukake zai taimaki addinin sa malamai dai sun ce abin da suka yadda da shi kenan in baka yadda ba ba matsala Allah kyauta mu je to sai shi إناني لا أساس لها إلا تفكير أصحابها سيتي وهذا كثر جدا وأن يا يويت سوسيه في الأمة أسيونا الأمة في المسائل الأقدية أما صلوا لنا أكيدا كوا يبوء أباكين سيتي شي بيدد كذات النمبة كاشفة كذات كما قرآن يا يويت قوبة يويت با يا يويت. وفي مسائل الفقه أيضا أما صلوا لهم فيه متنية فتوى أباشي شو أقع أبدا ألا يشي سيكون يستانس تفيها ونولين يتيشي كو أقوي ميسوكي سوكي wanda a zamanin manzon Allah sun baka samu sahabbai suna irin wannan in suka zo suka ce ya rasulullah me yake kaza sai ya ce kaza to an gama shikenan kawai sun saki duk abin da suka imani da iyaye da kakanni da sabawa da wani abu duk sai su aje shi sai su bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda me aljanna suke so su shiga to sai yake yace wal halal wal haram da masalolin halal da haram wa fi masailis suluki haka nan masalolin hanyoyi da ake bi wajen gyara zuciya wa zuhudi da gudun duniya nan yana nufin abin da shafi tasawufi shine suluki ko in ce dai hanyar gyaran zuciya kamar da na ambata farko ita ce amma masu tasawufi suke amfani da ita wal ibadati da harkar ibada yace hatta hadathat hadhihi al firaq haka aka yi ta tafiya wannan ya kullo ta nan wannan ya kullo ta nan har aka samu waɗannan kungiyoyi tun daga ra'ayoyin khawarijawa na makalkalewa qur'ani da kin fahimtar sahabbai akan qur'ani suka kafirta al'umma suka ta kashe mutane suka kafirta sahabbai su kuma nan jahilcin su ga qur'ani ya kai su wannan ba rashin girmama al'qur'ani ba aka zo aka taho a hankali har aka samu masu shi'a su kuma qur'anin ne ba su yarda da shi ba saboda suna ga sahabbai ne suka zo suka karbo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban nan sun musu laifin da ba za su yafe ba shine sun ki dora Aliyu a matsayin khalifa su kuma wannan maganar khalifancin ita ce ginshikin addini haka aka tafi aka zo aka samu irin su Jami ibn Safwan Al-Ja'd ibn Dirham kafin shi suka zo suka ce ayi Allah baya magana Allah baya so ba a cewa Allah yana son kaza saboda me in an ce kaza ai an maida Allah kamar an bashi siffar mutum irin waɗannan abubuwa haka suka shigo a babin asma'i wa sifat aka shigo babin qadar aka samu su gailan su ma suka go suka kawo cewa ai Allah bai san abu ba sai bayan bawa yayi sannan zai sani inda ya sani kafin bawa yayi ashe kenan shi ya bashi izini in ko shi ya bashi izini ya za ai ya azabtar da shi akan abin da ya san zai yi duk kun ga wannan menene tafsiri ne thinking ne against qur'ani da hadisi da kuma qur'anin da hadisin ba wai kasa fahimtar su akai ba magana kuru da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ya bayyana ya ga wa mutane ga sahabbai sun fahimta to a haka akai ta tafiya kungiyoyin nan suka yi ta fitowa aka bo kuma zuhudiyat wannan abin da ya shafi gyaran zuciya din aka fito da hanyoyin tasawufi dariqu ga sunan iri daruruwa ko zuwa wajen dubbai ma wannan dariqar wani wani a cikin dariqa ɗaya kuma ai tarabuwa hanyar shehu wani wannan ya saba wani wannan ya kafa tasa wannan ya bu wannan duka saboda me ra'ayoyin da suka sabawa abinda Allah ya ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi to shi hatta hadafat hadhihi alfiraq wal jama'at almukhtalifatu fi kulli balad akowanne gari kowace kasa aka samu irin wannan wa fi kulli misr akowanne gari fatajidu ara'a mukhtalifa ka samu ra'ayoyi masu saba wa juna fil aqidati a aqida wa firq mutabayina fi tauhid firqoqi daban-daban sun saba wa juna a tauhidi wa tajidu fi sufiyati wajen abin da ya shafi sufaye zaka gan su wazzuhudiyati da gudun duniya wassulukiyati da hanyoyi dai na gyaran zuciya duk ga ra'ayoyi nan da yawa wannan yace shehun sa shine sama da dukkan shehunai wannan ya ce kaza da kaza wannan ya ce kaza da kaza duk dai gashi nan abubuwan da na san duk riga kun san su sai ce wasulukiyati aidan firqan mukhtalifatan ite wa kullu firqatin ko ce kungiya kuma tadhunnu tana zatan annaha hiya almufaddalatu ti wa ita ce Allah ya fifita haka ne ko ba haka ba duk me wata kungiya duk me wata hanya gani yake ba wata hanya in ba wannan ba kuma in baka bi wannan hanyar ba to kai ba akan daidai kake ba wani ma ya kafirta wani ya bid'antar da wani ya kaza duk kuma da za a tattaru gaba ɗaya kowa ya ajata sa a zo wannan abun zahirin qur'ani da hadisi da kuma fahimtar sahabbai a tsaya a kansa wallahi zaka ga cewa sabani ya rubu amma za a iya yadda ai haka me yasa naga duk kun ce a me zai hana Allah dubu eh kuma haka ne gaskiya naira magana neman kuɗi da neman girma da son zuciya yauwa da ginuwa akan wani abu ba a so a rabu da shi ko ba haka ba duk waɗannan sabubban suna da yawa ina jin mun sha fadar wannan ko kullun nakan ce mana mu karanta wani littafi na Malam Abdulrahman Al-Muallimi da ya rubuta akan wannan mas'ala a sharhin raddin da yawa wannan ya sunan littafin nasa da ya raddi ga wannan la ilaha illallah wani malamin sufi ne kuma malamin mazhabar hanafiya sannan kuma maƙiyin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren abin da ya shafi sabawa mazhabar hanafiya duk hadisin da ya sabawa mazhabar su duk abin da zai bata a cikin raddin da ya mujalladin sa na biyu ya faɗi alqa'id ila tashih alqa'id ya yi rubutu akan sabubban da yasa mutane ba sa karbar gaskiya ina sa dalibai ilimi su neme shi a cikin at-tankil yawa at-tankil lima fi abatil al-kauthari min al-manakir yawa na tunu littafi shine al-kauthari al-kauthari sunan malami shi malam Abdulrahman al-muallimi ya rubuta at-tankil lima fi abatil al-kauthari min al-abatil a cikin littafin ya ambaci ko wani sunan da ya kamar haka bai zo mun ba yanzu in ka samu alqa'id ila tashih alqa'id a cikin juz'i na biyu zaka fa'idanta da wannan magana akwai kuma ma malamai da yawa sun yi maganganu daban-daban akan sababin da yasa mutane suke kin gaskiya yanzu zan ce kowa ya kawo mana guda biyar kowa zai iya kawo sababin da yasa mutane ba sa son su bi gaskiya ko saboda rena wanda ya zo da ita ko ce ai yara ne ko ba ka bane ko kuma an ginu akan wani abu an saba ba a so a rabu da shi ko son zuciya ko kuma mutum ya ginu akan wannan tafiyar da ba daidai ba ita ce abincinsa in aka ce ya barta to kuma sai ya nemi wani aikin daban kuma ba zai iya ba don haka dole ya yaki wannan cewa wannan hanyar ba daidai ba ce saboda kawai a bar shi akan hanyarsa ya ci gaba da rayuwa wani kuma shugabanci ko ku yadda shi ne shugaba ko a tafi ya tsaya a tasa ta da duk irin waɗannan dai suna nan da kowa zai lissafa zai samu kuma duk wannan suna nan malamai sun ambace su amma wallahi abu ne mai sauki in dai aljanna mutum yake so kuma kowa ya san wannan gaskiyar ba inda zaka samu gaskiya sama da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babu wanda yafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin inda za a dace kuma duk wannan zancen nasu yana nan ko ba yana yana nan zaka in kana son addinin ka ya tsaya daidai to ka rabu da duk wata hanya ka komo kan hanyar da take tafi akan Qur'ani da Sunna da wato fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce wakazalika fi masail al-fiqh hakanan na da zuna manta sunan littafin nan ko to na tuna shi at-tankil lima fi ta'nib al-kauthari sunan littafin at-ta'nib ta'nib al-kauthari min al-abatil yawa ku je dai ku duba ina nan ma online wanda yake son PDF ya zai same shi ko an faɗa ma zan san dai kaɗan ne suke rubutawa to Allah ya mana rahamarsa yace wa kadhalika fi masail al-fiqh hakanan a mas'alolin fiqh tajidu anna kullu muftin zaka samu kowanne mai fatawa yufti bima indahu mimma wasala ilayhi ijtihaduhu zai yi fatawa ne da abin da yake tare da shi na daga abin da ya ijtihadin sa ya kai shi zuwa gare shi ni da na karanta wannan ma cewa ne ina ma iya nan din aka tsaya in mutum ya yi istihadin saboda ya kai matsayin ya istihadin har iya inda istihadin nasa ya kai ma ya tsaya ai ya dan yi kokari ina ga wanda zai fatawar ba tare da istihadin ba ana nan da yawa ko ba yawa
ana nan da yawa
ba ijtihadi bai sani ba saboda yana zaune a gaban mutane an ce kaza sai ya ji tsoron ya ce bai sani ba ko ya ce zai bincika sai ya ce kawai kaza wannan ana nan yanzu da yawa ana yin sa to wannan fa wanda yayi ijtihadi ya tsaya iya ijtihadin sa yayi lalaci bai gama hado komai ba duka ji malaman da suna ba da labari in za su yi magana akan mas'ala sai sun karanta littafai wajen 100 kafin su ce komai a zamanin fa da ba littafai amma mu yanzu ga computer ga littafai 10,000 a cikin computer ka amma mutum ba zai bincika ba yana da wani littafi da ya so iya abin da ke cikin ya dauka ba komai a duniya banda wannan ba haka ilimi yake ba ayi bincike ayi karatu kuma a tambayi malamai ko abokanka ka tambaya zaka karu in ma ba malamai a garin ku ka tambayi abokanka ka taba jin kaza yanzu gashi nan ana ta sauraron darussan malamai ta hanyoyi da yawa ko mai kake so zaka saurari tafsirai iri-iri karatun littafin hadisi iri-iri zaka ji wani abu da ya saba ma abin da kake ji yau da kullum kuma in kai tambaya za a warware maka to amma sai mutum ya zauna ko a ƙauyen su ya dauka ba wani ban da shi shi ba zai saurari na kowa ba shi kuma ya dauka ya gama sanin komai kuma ya cuci kansa kuma ya cuci al'umma a rika jin maganganun malamai na har waɗanda suke ƙasa da kai in sun yi magana tsaya ka saurare ta karkare na kowa kai kai karatu da yawa kai PhD kana ga wanda bai haka ba kaman bai san komai ba a'a kwantar da hankalinka kai karanta duk abin da yake akwai fa'ida a ciki zaka ga wani akwai a cikin zancensa akwai magana da ta fita ka isar da hujja ta fita ka amfani ga al'umma Allah ya samu dace to sai shi kowa zai ta fatawarsa da ijtihadinsa wa huwa qad qassara fi an-nazar kuma zaka same shi yayi kusuri ya takaita sosai wajen bincike fi nususil kitabi was sunna da ya bincike a nassoshin qur'ani da hadisi ya tambayi malamai da ba iya wannan ijtihadin zai ba wani kuma bai kalli ma qur'anin ba kawai ijtihadi yayi sai a zamanin yanzu kaza da kaza kaza irin yadda zaka samu wannan musifa ta samu mutane da yawa ta maganar a aje nassoshi a koma maqasidush shari'a ai kuna jin ana wannan zancen ko ko su malamai a wannan zamani ba na faɗin sunaye a al'adance don ba daidai ba ne amma duk wanda ya san abin da ake magana a kai ya sani su ba sa son ka kawo musu ƙur'ani Allah ya ce kaza manzon Allah sai ya ce ai waɗannan abubuwan in kuka makalkale wannan sunan fa ba za a ci gaba da abubuwa ba akwai zamanin yanzu yana buƙatar dole ka aje a yi amfani da maqasidu shari'a maqasidu shari'a ina ake samun maqasidu shari'a ga duk wanda ya san shari'a maqasidu shari'a ba nusus bane ba kuma wasu aqwal bane yuhtajju biha da ake kafa hujja da su maqasidu shari'a afham ne fuhum na mutane ne fahimta ce ta mutane istinbat ne istinbat ne wani ya fahimci abu daga kaza wani ya fahimci kaza da kaza daka suma menene ijtihadi ne ijtihadi ko baya zama hujja akan mutane abinda yake zama hujja shine qaulullahi wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam kuma wannan qur'anin da kuke gani akwai wata magana da Ali An-Nadwi yayi a cikin littafin nasa da yake raddi ga shi a yake cewa daga cikin dalilan da ke nuna wajibcin a yi riko da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shine annabin ƙarshe dukku annabin ƙarshe wajibi ne ya zama abinda zai zo da shi shi za a yi ta amfani da shi har kiyama ta tashi inda akwai buƙatar a canza shari'ar to da ba za a bar annabin ƙarshe ba sai a kawo wani annabin ba sai a ce to shari'ar tunda yanzu an samu ci gaba 21st century 31st century 50th century ko menene sai a koma shi kenan sai a ta aiko annabawa su ta zuwa mana shari'ar da ta dace da technologyin zamanin da za a bi amma tunda aka tsaya haka daga kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai abu ne da za a shiga aljanna wajibi ya zama cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka same shi kuma akan kowane lamari kar a saba masa an fahimci wannan shine asalin addinin musulunci Allah ya samu dace da haka maganganun maqasidu shari'a ba su kansu ake maqasidu shari'a daidai ne amma fa ba su ne asali ba ba su ne hujja ba in babu jinginuwa zuwa ga nususi ba za a samu maqasidu shari'a ba don haka nusus su ne asalin addini in kana ji wani yana ta fadar waɗannan irin maganganu to ka fahimci yadda hakikar lamari yake Allah ya kare shiryar da mu yace wa huwa man qad qassara fi an-nazari fi nusus al-kitabi was-sunnah wa tahqiq al-masail fi dhalika da kulkule masaloli a cikin qur'ani da sunna walau kana an-nasu istaghnau bil-kitabi was-sunnati inda mutane sun wadatu da qur'ani da sunna sun ce qur'ani ya ishe mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ishe mu wa bima fihi ma da abin da ke cikin su min ad-dala'il na hujjoji da abubuwan da suke nuni gare su ala luzumi hadi salafis salih da abin da ke cikin qur'anin na cewa lalle alazimci hanyar sahabbai da tabi'ai wattiba'i sahabati da bin sahabbai la dha'ufa al-iftiraq wallahi da sabani ya ragu inda mutane za su yi hakuri yanzu dan Allah a ce yanzu ka tare mutanen garo da a ce za su saurare ka a ce duk wata hanya da ake bi da Allah daga yau kowa ya aje ta mu zo mu bi Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hanyar Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhu yanzu me yake laifi a cikin wannan shishigi ne rashin kunya ce ga malamai rashin girmama waliyai ne wannan shine hakikanin girmama waliyai domin shugabannin waliyan duniya kakkab sune Abubakar da Umar da Uthman da Ali duk wani waliyi ba wanda ya kai su sun fi kowa san annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa sanin hanyar da za a bi a shiga aljanna bayan annabawa to ka hada da qur'ani ka hada da hadisan annabi ka hada da fahimtar waɗannan bayan Allah waye in dai musulmi ne zai ce yaki wannan sai dai saboda ya ginu akan wani abu da baya so ya bari ko kuma wannan hanyar ita ce rayuwarsa ba zai yi hakuri da talauci ba akan ya zauna ya bi wannan gara a bauta masa gara ya tara mutane ya ta hawa kansu suna bashi abin da zai rayu a kai haka ne ko ba haka ba to sai ce da mutane za su hakura yace wallahi la ba'ufa al-iftiraqu da sabani da kuma rarrabuwa da yayi rauni jiddan sosai wala laziman nasu manhajan wahidan mustaqiman da mutane sun lazimci hanya guda daya kuma mai kakkiya ba za a bata ba a cikin ta saboda me ba za a bata ba annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na barku akan hanya wanda take lailuha kanahariha la yazigu anha illa halikun ko ku yadda da wannan hadisin bane kowa ya yadda shi ya faɗi sunanta hanya kuma ya ce hanyar tasa ce ita ce hanyar Allah hadhihi sabilullah lokacin da ya zana rubutun nan a hadisin ibnu mas'ud kowa ya sani hanyar Allah ɗaya ce duk wanda ya karkace mata to shi ya bi hanyar bata babu wata hanya banda ita kar wani ya ce ai duka opinions ne duka interpretations ne har ma a zo a koma philosophy masu cewa babu wani abu mai suna gaskiya ai mun taba zancen akwai wannan ko ko mun taba zancen ko kuma ta akwai wata falsafa is there anything called truth wani abu sunansa truth gaskiya akwai abinan philosopher da ce ba wani abu mai suna gaskiya kawai komai da ka gani opinion ne zai iya daukar fassara in ka ganshi ta nan ne sai ka ganshi haka in ka ganshi ta nan sai ka ganshi haka kamar da muka bada misali darasin mu na karshe da mai rubutun 6 da kuma a ganta ta nan 9 a ganta ta nan 6 sai a ce duk addinin mu haka yake dai da ka fahimce shi haka yake to gaskiya addinin musulunci ba haka yake hanyar manzon Allah ita ce hanya ka bi ta ka tsira ka kauce ka tafi inda za ka Allah ya kyauta to sai ce wa bima fihi ma mun gama wannan ko sai ce wa nahnu nara aidan al-yawma mu a yau gashi nan muna gani annan nasa cewa mutane inna makhtalafu sun saba ne li ajli shay'in wahidin ina jin ko li ajli wahidin min hadaini sababain na'am daidai ne li ajli wahidin min hadaini sababain zamu ga mutane a zamanin yanzu bacewar da suka yi da karkacewar da suka yi saboda ɗaya ne daga cikin waɗannan sabubba guda biyu aw kuma ma'an ko kuma su biyun tare haka ne ko baka ba duk wanda ka ga ya bace to ko kin yana ganin yafi karfin hanyar ta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba ita ta dace masa ba in yana cikin masu raina ta da hankalinsa ko kuma saboda raunin fahimtar sa ga hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita qur'anin ne ba a gane ba sosai shi yasa ba a bi shi ba hadisan ne ba a gane ba sosai shi yasa ba a bi su ba hanyar sahabban ne ba a gane ta sosai ba shi yasa ba a bi ta ba ko kuma an gane ta amma ba a so a bi an fi so a bi hankali shine sababin farko wannan kuma da muka faɗa shine na biyu to wanne ne na uku gashi nan as-salisu sababi na uku na batan mutane مما حدث في الأمة أيضا في هذا ندق تكين أبن دي أوكو أتكين متاني أولنا اللمري ده أرأكي ساباني أكنسا شيني السياسات الجائرة سياسو سي كركتتو شيني الجائرة نانتي جائرة شيني مكيشي وجائري ده أوسكو جائري أصل كلمة لا رب شيني معنى تكركتتشي يوو وأبن دي كوشي دي ديلي تو سياسة ودة كوشي دي هنيا ta saba wa abinda Allah yace ayi ita ma sababi ne na wato abinan rarrabuwar kan mutane au as-siyasatiz zalima ko siyasa ta zalunci wanda za a yi a kawar da abinda Allah yace ayi abinda aka ga dama a zalunci mutane duk wani yana daga cikin abinda ya faru a baya wanda ya sababa al'umma ta rarraba allati harrafati shari'ata wanda ta canza shari'a fi masaila kaseerati a mas'aloli da yawa وجئ الى اهل العلم اكسن مالمي واهل القضاء ده القالي واهل الفتيا ده ما سو فتاوى يفتون بها سي سو ريكا فتاوى ده wannan siyasar ta zamanin masu mulkin su li ajli maslahati dawlatin saboda maslahar wata kasa saboda maslahar shugaban da yake mulki a lokacin yace mu yanzu kaza zamu yi don haka a sa malaman su bada fatawar da za ta dace da wannan kaza din shi ma wannan sababi ne da ya jawo rarrabuwar kan al'umma domin me nisa ne daga karantarwar qur'ani da sunna an tafi zuwa ga wani abu daban in ko abin nan da aka tafi zuwa gare shi ba daidai bane kaga dole wani zai bi wani ya ki bi in ko wani ya bi wani ya ki bi an samu me an samu rarrabuwar kai shine abin da ke nufi yace au maslahati fi'atin ko kuma saboda maslahar wata tafiya wata kungiya tace ita ga yadda za a yi thumma tataba'a dalika haka akai abin ya ci gaba da tafiya tun can baya ko tsakiyar wannan zamanin wannan al'umma har zuwa yanzu ma baina fi'lin wa radd fi'lin wannan ya aikata kaza wannan kuma ya react radd fi'li shine reaction in an yi kame da martani shine ma'anar radd fi'li kaga wannan yazo ya sa dokar mu yanzu kaza zamu yi ya sa malaman zamanin sa su fatawa akan abun kuma a rubuta shi a ce shine doka daga baya sai a samu ijtihadin wasu malaman ya koma asalin qur'ani da suna sai a ga ya saba ma wannan kaga me zai faru wannan yayi kaza sai wannan yayi ma wannan raddi to shikenan kaga sai al'umma sai ta rarraba wannan garin goyen bayan siyasar wannan kuma garin goyen bayan siyasar wannan haka dama malamai suke in suka rabu akan harkar irin waɗannan abubuwa ko siyasosi wannan yabi wannan jam'iyya wannan yabi wannan jam'iyya anan ya halatta ai kaza anan bai halatta ai kaza ba to dole a raba kan al'umma shi yasa harkar siyasa ba ta malami bace in dai malami yana son ya ilmantar da mutane addini ya dora su akan tafarki to yana son ji wannan harkar da kazantar da ke cikin ta ba ruwansa da ita yau ya tsaya kan koyar mutane abinda zai hada su da ubangiji subhanahu wa ta'ala yace sannan حتى حدث له من الآثار والعواقب هر أكسامو تاثيري دسا كمكو ما وسع دائرة الافتراق واندا شي يحيفا دا أكسامو واتو دائرة الربور كم متاني تكارف هاي دا أسو تشتكي أما وانا أبن وانشيني نؤكو دا وانتا نفركو قباتا دا هنكلي أكان nassoshi ko da na biyu jahilci da rashin sanin nassoshi da na uku kuma bin ra'ayoyi karkatattu saboda siyasa wannan duka yana cikin sabubban da suka jawo wato al'umma ta rarraba walinhiraf an asasi addini aka karkace daga asalin addini yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yace wa sayatina fi sharhi alhadith fi albab alladhi ba'dahu أهمية لزوم الجماعة ومعنى ذلك أنا جبا أباب دزيزو بين ون وتبابي نشدة أحاديث دزيزو أو النبابي zamu magana akan muhimmancin hadin kan al'umma da cewa kalazumci al'umma ta musulmi kar ka fita kai tawaye ka rika karkashe mutane kalazumci tsarin da al'umma take tafiya a kansa yadda za a hada kai tsarin gaskiya ba tsarin bata ba wa ma'ana zalika da kuma meye ma'anar haka wasilatu zalika al-luzum da kuma yadda alakar wannan lazimta din take bi mutaba'atil kitabi was sunnah yadda zaka ce in aka hada kai ba ai tawaye ba tawaye ga shugabanni da tashin hankali da kashe-kashe wanda duk wannan abin yana daga cikin shi ma wani sababi ne da ya ƙara kawo rarrabuwar al'umma daga an ce an kai ga tashin hankalin da babu shugabanni me zai faru za a zauna a yi da'a ga wani bangare ɗaya babu daga ciki al'umma ta rabu an ce kowa shugaban kansa ne to shikenan fa tashin hankali ya auku wannan zance mun sha yin sa dai kun sani shi yasa yake da hadari a kowanne zamani a zuga mutane su yi tawaye ga shugabancin da ke karkashin su duk irin laifin da ke ciki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu shine ayi me ai hakuri ko baka yarda da tsarin ba akwai haram a tsari akwai abin da ba daidai ba to amma tawaye kuma wani abu ne wanda zai jawo haram din da tafi wannan haram din an fahimci abin rashin tawaye ba yarda ne da tsarin da ba daidai ba amma saboda me al'umma ta zauna lafiya da kuma fatan wata rana a iya samun abin da zai sa lamari ya canza kuma a koma zuwa ga hanya ta daidai wadda hanya mafi kyau ita ce a ilmantar da mutane sawa'un shugabannin ne da kuma na ƙasan kowa a nuna masa ga abin da ya kamata a yi har a kai ga gaci a tsira lokaci ya yi tsayi mun kusan mu ma ina ga nan gaba sai ce maganar luzumul kitabi was sunna da alaƙar haka da bin alkitabi wa sunna wal istighna bihima da kuma wadatuwa da qur'ani da sunna an kulli ma siwahuma daga dukkan abinda ba qur'ani da sunna din ba to ina ga sai mu tsaya nan na so da a ce mu gama wannan babin wannan abinda ya shafi sharhin kafin mu je kan sharhin ma'anar babin sai ya zama darasin mu na gaba shine sharhin ayar utbiyana li kulli shay'in amma babu komai in sha Allah ta'ala lokacin da za a dawo karatun za a dora a nan kuma za mu ji zancen daidai wa daidai in sha Allah ba tare da ya samu wani gibi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kara fahimtar da mu ya dora mu ya tabbatar da mu akan hanya nas'alullah an yahdiyana ila at-tariq wa an yahdiyana fi at-tariq kun san wannan fiqhu الهداية هدايتان نجي مالمي هداية إلى الطريق وهداية في الطريق قالوا جعل يشري يد كي زوى دعنيا يا إن لما كسنت بقى بچه قالوا جعل كي كان هنيا تو إنك كي كما قالوا إيش كتبت هنا معنى هداية إلى الطريق وهداية في الطريق أي الله تنحرف wannan abin da muka karanta yau yana daga cikin abin da ya kamata mu kiyaye shi a kowane lokaci kuma mu nisanci duk sababin da zai jawo al'umma ta rarraba kuma sannan mu nisa daga karantarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam insha Allah Allah ya kai mu darasin mu na gaba zamu tashi inda yace wa idza nadhara an-nadhiru fi zamanina al-hadir haythu kafura ba'da da'f al-islam duk dai ci gaba da zancen ne amma insha Allah mun kusa kare shi sai kuma a shiga بيان النسوشين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إيه ثواني إيه إلا إذا إذا خالفه غيره أدي شنو أبدا ما لم أصل في فكين سكفى إيه نعم نعم وانا هكذا جس كياني ما قلنا مسلمين جس كياني كم ما قلنا ما لم أصل في فكين ده أكان وانا تجيو أبدا أكيد نفي ده ما أيده هجة هجة ده تكي تنا ده كلفين كتاب والسنة يو كم ما لم أصل في فكين أبدا سكين نفي كنا lam tasri ila martabatil kitabi wa sunna wannan kuma gaskiya ne ko shi usamin ba haka yake ne yau amma in a mas'ala baka samu kitab wa sunna ba sai ka samu me kaulin sahabi tastadillu bihi fi ma ta'malu bihi amma ba za ka ce wanda ya saba masa ya aikata haram ka fahimci zancan yawa shine abin da yake nufi kuma wannan shine maganganun malamin na usuli fiqh saboda ai abin yana da alaka ne da fi madha takunu al-ismatu ثبتت الإسمة للكتاب وثبتت الإسمة لماذا؟ للسنة أما غير السنة وهو أقوال الصحابة فالإسمة في إجمائه وليس في أقوال أفراده لكن إذا أتيت إلى مسألة لم تحظ بوجود آية أو حديث فظفرت بقول صحابين فبدلا أن تستدل بأقلك فالأولى لك أن تعمل بقول الصحابي لكن أن يكون من خالف في ذلك أن يكون وقع في الحرام فلا لم يقل بذلك أهل يوم كنت